Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo muna mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu a kullum za su iya sauraron mu a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 a jamhuriyar Niger sai kuma Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Sir Filu Hashim Gumel muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wani matakin haɗin gwiwa da aka ɗauka da ƙasar Jamus a jamhuriyar Niger na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma dalilan hukumar ƙasar na rufe wani asibiti mai zaman kansa. Muna kuma da rahoto kan bikin maulidi da aka gudanar bana a Maiduguri sai kuma shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Senatocin jam'iyyar Democrat uku sun shigar da ƙara kotu domin dakatar da naɗin muƙaddashin Attorney General Matthew Whitaker da shugaban Amurka Donald Trump ya yi, suna mai da'awar cewa ya naɗa shi ne kawai domin ya kawo ƙarshen binciken da ake na alaƙar kwamitin kamfen ɗinsa da ƙasar Rasha. Senator Richard Blumenthal daga jihar Connecticut da Senator Sheldon Whitehouse na jihar Rhode Island da kuma Senator Mazie Hirono ta jihar Hawaii su ne suka shigar da ƙarar jiya Litinin a kotun tarayya da ke nan birnin Washington DC. Wannan ƙara dai ita ce ta hudu da ke kawo ƙalubale a naɗin da Trump ya yi wa Whitaker biyo bayan sallamar da shi Trump ɗin ya yi wa babban Attorney General Jeff Sessions wanda ya daɗe yana suka kan tsame kansa da ya yi daga binciken kwamitin musamman da Robert Mueller ke jagoranta. Fadar shugaban Amurka ta White House ta mayarwa ɗan jaridar gidan talabijin na CNN Jim Acosta izinin ɗaukar labarai a fadar. Tana mai gargaɗinsa da cewa zai iya sake rasawa idan har ya ƙi bin umarnin ɗaukar labarai a fadar. White House dai ta janye izinin Acosta ne bayan wata sa'insa da ya yi da shugaban ƙasa Donald Trump a lokacin wani taron manema labarai makonni biyu da suka gabata. CNN dai ta ce tun farko fadar White House ta amince da mayarwa wakilinta izininsa to za ta janye ƙara ta kai gwamnatin Trump. Tun farko dai Acosta ya ki miƙa makirfo bayan da ya riga ya yi tambayarsa yana ƙoƙarin sake yin wata tambaya. A nan ne aka zargi Acosta da ture hannun wata ma'aikaciya da ta yi yunƙurin karɓar microphone daga hannunsa, zargin da shi Acosta ɗin ya musanta. A jiya Litinin kamfanin Nissan na ƙasar Japan ya sanar da cewa jami'an tsaro sun kama shugaban kamfanin Carlos Ghosn kuma za a sun sallame shi daga mukaminsa saboda an same shi da laifin almundahana. Kamfanin Nissan dai na ɗaya daga cikin manyan kamfanonin da ke ƙera motoci a duniya. Ya ce shekaru masu yawa Ghosn ya sha baya da rahoton ƙarya kan kuɗaɗen da ake biyansa, kuma wani binciken cikin gida da aka yi ya gano cewa yana amfani da kadarorin kamfani domin amfanin kansa. Jiya Litinin ne kafafen labaran ƙasar Japan suka fitar da rahoton da ke cewa masu bincike a Tokyo sun yi wa Ghosn tambayoyi suna zarginsa da ƙin bayyana miliyoyin dalolin da yake samu. Nissan ya ce biyo bayan wallafa fallasa da wani ya yi, ya gudanar an gudanar da bincike kan Ghosn da mataimakinsa Craig Kelly ya kuma miƙa sakamakon binciken ga jami'an tsaro. Kamfanin ya ce baki ɗaya mutanen biyu an kama su. Ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutanen da ke da nakasa a ƙasar kamar sun yi zanga-zanga kan rikicin da ke ci gaba da samu a yankin masu amfani da harshen Ingilishi bayan arangama tsakanin jami'an tsaron gwamnati da 'yan bindigar 'yan aware da ya sanadin mutuwar nakasassu masu yawa. Wasu mutanen da rikici ya bi ta kansu yanzu haka an mayar da su nakasassu. Zanga-zangar da suka fara jiya Litinin a faɗin ƙasar kamar na zuwa ne bayan wani faɗa da ya kauri a ƙarshen mako wanda ya sanadiyar rayukan 'yan bindigar 25 hawa kuma an kashe wasu sojoji. Martin Ndere mai shekaru 54 na daga cikin ɗaruruwan masu ɗauke da nakasa da suka fito zanga-zanga kusa da ma'aikatar tsaro a jiya Litinin. Ndere wanda ya kwashe shekaru 35 yana fama da lalurar rashin ji ya je yankin masu amfani da Ingilishi domin ya koyar da ilimin falsafa. a arewa maso yammacin garin Kom a wata Satumba shekara 2017. Ko wata guda bai kai ba makarantar ƴan bindiga suka kai musu hari suka kone makarantar saboda ba su bi umarnin rufe makarantar ba.
Les gens qui se disent patriotes ne peuvent pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est inadmissible ça. C'est inadmissible.
Ndeve yace yana daga cikin mutanen da suka fuskanci ta'addancin ƴan bindiga a yankin masu amfani da Ingilishi a Kamaru. Yace ya je ne domin koyar da yara yankin saboda masu kishin ƙasa na gaskiya da iyaye ba za su taɓa yarda da abin da zai kawo cikas ga ilimin yaransu ba. Koda kuwa a ƙasashen da ake yaƙi akwai kariya da ake baiwa yara don su samu damar ci gaba da neman iliminsu. A karan farko Sarkin Saudiya Salman ya buɗe baki ya yi magana game da kisan gillar da aka yi wa marubucin nan na jaridar The Washington Post Jamal Khashoggi. A jawabinsa na shekara-shekara Sarki Salman ya yaba hukumomin shari'a na ƙasar ta Saudiya mako ɗaya bayan da suka yi wanke Yarima Muhammad bin Salman wanda mutane da dama a faɗin duniya ke zargin cewa shi ne ya ba da umarnin kisan.
Towa gaida Sarfilu Hashim Gumel da karanto labarai. Kuma da labarin mu bude taskar hotonnin namu a birnin Kwanne na Jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da wani taro da nufin shawo kan cin hanci da rashawa. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Haruna Dauda Mamman Bako ya hada mana.
A ci gaba da fadakar da jami'an tsaro da ke kula da hanyoyi da ma iyakokin jamhuriyar Niger hukumar nan mai yaki da cin hanci da rashawa ta Niger cewa da halsiya tare da jan kokarin hukumar da ke kula da tallafi wa iyakokin kasashen nahiyar Afrika ta kungiyar haɗin kan Afrika AU tare da daukar nauyin ofishin minista harkokin waje na kasar Jamus ta hanyar kungiyar JEZ na ci gaba da baiwa jami'an tsaro na jamhuriyar Niger horo dangance da kiyaye dokoki da ke hana cin hanci da rashawa da kiyaye abokuwar hatsurra tsakanin jama'a waɗanda ke kan iyakoki da bunƙasa tattalin arziki da kyautata muhimmancin matafiya ko bakin haure. Alexander Sesuma shine wakilin JEZ ta kasar Jamus a lokacin da yake jawabi a lokacin Suma ba da horon.
Cet atelier est d'une grande importance. Il fait suite à une série de nombreuses activités déjà appuyées par la GIZ à travers
Wannan ba da horon yana da muhimmanci mai yawa kuma ya biyo bayan horo da dama da JEZ da ta bada a cikin gudunmuwar da take kawo ma hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa ta Niger. A misali an baiwa ɗan jarida na gidajen radio kan karkara horo da yin nazari tsakanin ɗan gudun hijira da cin hanci da rashawa da girka alluna manya-manya da ke nuna yin yaki da cin hanci da rashawa akan iyakokinmu da sakawa sako masu yawa a cikin talabijin tare da tallafawa fasahar yaki ta ƙasa da cin hanci da rashawa haka ma sauran ayyukan waya kai na yaki da cin hanci da rashawa. A nasa bangaren Malam Abdurrahman Gusman shugaban hukumar halsiya mai yaki da cin hanci da rashawa ta jamhuriyar Niger ya ce
la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées
hukumar da ke kula da yaki da cin hanci da rashawa halsiya zata kasance kullun a tare da ku domin da katar da lamarin cin hanci da rashawa da ke kawo cikas wa haɓakar tattalin arzikin kasashenmu. A cewar Malam Mani na kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ANDD ashta jamhuriyar Niger reshen birnin Kwanne, Allah ya sa wannan horon da ake baiwa jami'an tsaron su yi amfani da shi domin yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ya zamanto abin ya kankan a cikin wannan kasar
musamman bisa ga cin hanci da rashawa wanda idan ka diba duka kasashen ga namu na Sudawo abin ya zama ruwan dare ga duniya. Fatar da nake yi naji dadi da aka basu wannan horo. Fatar da nake yi shine ya zamanto wannan horo da aka basu kashe zama sani gare su kawai ba tare da aikatawa domin idan ka diba kasashen ga namu na Sudawo akwai dokoki da yawa da an kashin fada wanda an kace duk wanda ya zamanto mamba ne na Sudawo ko Imowa yana da inci ya je ya dawo inda yake so a cikin waɗannan ƙasashen kuma ya zamanto ba taɓi lahiyar shi ba taɓi duke shi ba. Amma abin bokin ciki shine in ka diba zan ɗauka maka misali iyakanmu da Najeriya da iyakanmu da Burkina Faso. Wannan duk wanda a bisa waɗannan iyakoki kuma wanda ke tahiya a cikin waɗannan ƙasashen yana gano akwai takura musamman ga ƴan Niger.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Bari mu rufe taskar hotonin namu a Maiduguri, inda aka gudanar da bikin Maulidi na bana da ya hada kan al'ummar musulmi daga ciki da wajen Najeriya, kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin Haruna Dauda ya hada mana.
Irin yadda ake gudanar da bukukuwan Maulidi kenan, da tana da ranar haihuwar Annabi Muhammad sirar da amincin Allah ya tabbata a gare shi a unguwar Madinatu dake garin Maiduguri a jihar Borno Najeriya. Wannan biki dai ya samu halartar jama'a da dama, kama daga kasashen Niger kamar da Chadi da ma dukkanin jihohin Najeriya. Haka ne ma dai sa na tambayi shugaban zawiyar Abdul Fatah Sheikh Khalifa Ali Abdul Fatah ko menene muhimmancin bikin wannan rana.
Rana ce da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda duk musulmi a cikin duniya suke girmama ta. Musulunci kansa ma'anarsa zaman lafiya, saboda haka wani da sunan musulunci ya ce ya kashe wani ko ya jiyo wani ciwo ko ya fitar wa wani ciwo ba musulmi ba ne. Musulunci bai koya mana haka ba. An yi ma'amala kala-kala. Akwai Yahudawan da suka kawo masa ziyara masallaci, suna cikin masallaci lokacin ibadansu yayi sai ga za su fita. Ya ce na za ku je, suka ce za mu je mu yi ibadanmu ne lokacin. Ya ce ku yi ana, yanzu wanda masallaci ne kake zaton za ka bar wani wanda ba musulmi ba ya shiga yi ibadansa a ciki? In dai Annabi muke kwaikwayo da duk abin da ya zo da shi, halayen da ya yi da shi za mu kwaikwaya mu yi, sai a zauna lafiya.
To ko me bakin da suka lalace wannan taron ke cewa?
Assalamu alaikum, sunana Nuhu ne, na fito daga Taraba. Maulidi dai alhamdulillah, amma ni ban taba zuwa Maiduguri Maulidi ba, amma nazo naga ikon Allah anan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Maulidi.
Sai godiya Alhaji.
Jama'a.
Ni sunana Alhaji Idris Ahmed, na fito daga jihar Difa.
Niger kenan?
Niger. Wannan Maulidin dai gaskiya na ji dadin shi, don saboda tun kafin a fara ma ina jin shauki a jikina, kuma ina ganin mutane suna ta hallaruwa.
Usman Isa sunana.
Sunanka Usman Isa?
Daga Jammena.
Chadi kenan ko?
Chadi. Gaskiya Maulidin muna jin dadin sa. Wani shekaran da in bamu zama ma muna jin takaici.
Kamar sau nawa ka zo Maulidi nan a Madinatu ma?
Gaskiya ba zan iya lissafa ba, Allah ya saka.
Kowane shekara sai ka zo?
Insha Allah, sai dai an matsalan da aka samu shekarun baya biyu uku da suka wuce ne. Su ne ba a samu aka zo.
Na farko dai sai da shugaban zawiyan, wato Khalifa Ali Abdul Fatah, ya kai ziyara asibitoci da ma gidajen yari da ke cikin garin Maiduguri da miƙa tallafi ga marasa lafiya da kuma ento wasu fursunoni ta hanyar biya musu tara. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To gaishe ka, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Lafiya uban girma kai nake, lafiya uban girma kai nake wadege,
lafiya uban girma kai nake wadege.
Ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko, kake biyan bukatu in har na zo da koko. Ya rabbi kara kara man dan idi da sako, bibiya wa mai nisa har ta riski bako. Umai na so a wakar nan ce wafa da dauko, umai na sarrafa Allah ce da ni in biko. Baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi, kar ka shafa roko na ziljada da hasbi. Ba nisansa ta tace du yana shakalbi, mai ruko da mai haske musu dafa habibi. shi kadai ya san fili sha maki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri
lafiya uban girma kai nake wa bege
tattaro dukan girma du dada wa karshe arzikin banu adam mai sufa a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi firgitar kuma kane korama a fashi shi ya sauka rayayye duniya a gushi banguri in sara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yantu kai na bawo komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gizansa da kai ne bai gamu da saki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a filin Washington DC, inda agogo ma nan Washington ke cewa karfe 2:16 na safe. Ga shirinmu na gaba,
matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yako mai kere ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Hukumar Kiyaye Hatsara ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar da taken bukin makon Kiyaye Hatsara na Majalisar Dinkin Duniya na cikin shekaru 5 wanda za a yi a sabon shekarar 2019, mai cewar shugabanci ga kai komo lamin lafiya. A cewar Majalisar Dinkin Duniya, shugabanni masu ilimi dai suna samar da tsinkaya mai inganci akan cimma wannan manufar. Takin shekarar 2019 yana nuni ne ga tabbatar da shugabanci mai ƙarfi wurin bunƙasa ayyukan kiyaye hatsara a ƙasashe da unguwanni a faɗin duniya. Lallai ne ya kamata a cimma manufar kiyaye hatsara, ciki har da manufofin muradun karni na rage kashi 3.6 na mutuwar hatsaran mota da kuma rage kashi 50% na raunuka da ake samu sakamakon hatsaran mota kafin shekarar 2020, da kuma manufar muradun karni na samar da kashi 11.2 wurin tabbatar da kai komo lafiya da samar da tsarin sufuri mai araha da inganci mai sauki ga kowa kafin shekarar 2030. Wannan bukin makon kiyaye hatsara da zai fara daga ranar 6-12 na watan Mayu shekarar 2019 zai baiwa jama'a damar neman shugabanci mai kwari a wurin mahukunta wurin kiyaye hatsaran ababen hawa a faɗin duniya. Ko shakka babu, shirin a dawo lafiya zai nemi mahukunta su bada shugabanci mai ƙarfi wurin tabbatar da kiyaye hatsara a ƙasashenmu da ma wasu ƙasashen Afirka ta yamma a cikin sabuwar shekara mai shigowa. Wannan ita ce sanarwa da hukumar kiyaye hatsara ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar a cikin wannan mako. To bari mu ci gaba da hira da Alhaji Bello Muhammadu Babura, tsohon ma'aikacin hukumar kula da lafiyar mota da direbobi a Najeriya ta VIO, wanda ke mana fashin baki akan ayyukan hukumomin kiyaye hatsara a Najeriya, a hirarsa da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwali.
Kuma an bari suna ɗaukan kayan motoci, mutane ɗaukan kaya fiye da kima. Mota ita kamata ta ɗauke 10-30 sai ya ga ta ɗauko 10-50. Mai mota ya shiga hali wani hali domin sai an ɓullo masa wani abu, ko giya sa lalace, ko injin sa wani abu, ko tayansa su fashe. Wannan abubuwa ne da an ka ɗauke su ka har a ga baki, yadda aka ga suna ƙara nakasta mana tattalin arzikin ƙasa. To wannan abubuwan da kamata kenan a tabbatar, a ce akwai guraren da za a dinga gwada motoci, a ce Rosa Fitri suna da gurare a kan hanya, kamar hanyar Riga, a ce akwai guri kamar 3-4 mota ta zo ta shiga sai an auna ta, a tabbatar da kayan da yake kanta in ba in ya wuce a ci tare mutum. Kuma su kansu hanyoyin kamata ya ce ana yin su masu inganci.
Yawa, dama abin da zan je gare shi ne cewa ka ce ɗaya daga cikin aikin da doka ta ɗora muku tun lokacin da hukumar BIO ita ce ke kula da sha'anin sufurin nan, har ma da batun lafiyar hanya. Amma yanzu ko da a cikin gari zaka ga hanyoyin namu sun shiga halin haƙula'i, ballantana ma a waje, kuma an yarda cewa matattun hanyoyin nan ko lalacewa su tana ƙara wato aza alƙalman mutane da suke mutuwa ko kuma wakanar hadarin mota. Idan haka ne hukumomi irin naku me za su yi irin wannan yanayin tunda misali ku ba kwa gina hanyoyi?
To ko a wannan lokacin inda muka je muka samu mota ta hade saboda wani abu ko rami yayi wani rami ko wani abu muna zuwa mu rubuta report a aika ma'aikatar da ya kamata su ko tayi wannan aiki. Haka muke yi a wannan lokacin rubuta report ake.
Na'am.
Mama shiga cikin mace sai aika na dan rubuta mace hanya kaza ayi kaza akwai kaza akwai kaza.
A daidai wuri kaza
daidai wuri kaza akwai rami kaza wanda ya kawo hadari mota ta fadi ko kaza kaza. Muna da wannan report
din. Da haka ya kai na bukata
a gyara. Abin da muke kenan a wannan lokacin. Amma a yanzu
kuma akan yin misali ita hukumar da abin ya shafa sai a je.
Lokacin ana yi ana muna rubuta zaga an tura an je an gyara a wannan lokacin.
Na'am.
To wannan yanzu ban sani ba wannan abin ya ci gaba ko kuma shigowar waɗansu hukumomi ta sa an daina to wannan shi ne ban sani ba. Amma kamata ya kaga a ce su rusufte ta hanyar za a yi. Kamar da ke ga maka dazu cewa suna da alƙalmin hanyoyin traffic da suke bin hanya. Da mu a lokacin muna wannan kididdiga muna tsaya mu kididdiga mai traffic sensor mu ga mu sami alƙalmin da na motoci da suke bin hanya. Muna rubuta report kuma mu aika. In mun aika nan ministry suna tafiya da shi wani lokacin suna zuwa abin da ake cewa council of works domin akwai meeting da ake duk shekara. Hukumar ma'aikata tana meeting da sauran hukumomin ma'aikatu na duk Najeriya na jihohin Najeriya
ko ba rama an yi anan ka
yawa don su hadu a zauna a tattauna irin wannan abubuwa a kaliyan da sufuri yake a kaliyan da hanyoyin suke kuma ita ma Ministry of Transport ita ma tana da wannan alhakin ita ma tana da council da take da transport wanda ake haduwa su ma a duba harkar sufuri me ke faruwa ina aka tsaya ina za mu tafi to duk a wannan lokacin a yanzu har yanzu ke jin ana yi.
A nan kuma za mu dasa aya sai sabon mako. A madadin bakon namu, Alhaji Bello Muhammad Babura da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma da muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridan Jamhuriyar Niger a wannan mako.
Zamu fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa wani karamin banki ya rufe da kudaden jama'a a birnin Yamai. Bankin mai sunan MVS mallakar wani dan Najeriya ne Richard Bona James dake Amurka da zama. Ya dauki lokaci mai tsawo yana ba masu ajiya ribar kudade ba tare da wani dogon turanci ba, lamarin da ya ba shi damar samun karbuwa. Sai dai aka waye gari shugabannin sa suka yi batan dabo da daruruwan miliyoyin bayan Allah, inji Air Info. Jaridar Lebanon ta bayyana cewa jama'ar Niger sun fara korafi a game da rashin jin ta bakin mahukuntan Niger dangane da kisan dan jaridar nan Kamal Khashoggi, wanda yake zargin hukumomin Saudiya da hallakawa a ofishin jakadancin Saudiyar a Istanbul. A cewar jaridar, a yadda shugaban kasar ta Niger Isuf Muhammadu ke gaba-gaba wajen kalubalantar masu aikata miyagun laifuka, an yi zaton zai tabo wannan batu a yayin ganawarsa da jakadan Saudiya a Niger, Turki bin Naj Abdulkader Al-Ali a makon jiya. Amma shiru kawai sai cewa aka yi, ya ba da sakon gaisuwar ban girma wa sarkin Saudi. Jaridar Lanketer na cewa alamu sun fara nuna shirin shimfiɗa bututun mai daga Niger zuwa sabuwar matatar Katsina yana gab da fadawa ruwa, bisa la'akari da wasu bayanan da ke cewa shugabannin CNPC na kasar China na adawa da dukkan wani shirin baiwa wata matata ta daban ayyukan tace man da kamfanin ke haƙowa a rijiyoyin Agadem na Jamhuriyar Niger domin a nasu tsarin fitar da man ta bututun da ke ratsawa ta kasar Chadi don zuwa gabar teku zai fi alfano a gare su. Jaridar L'Eclosion ta ruwaito cewa jam'iyyar PENDES tarayya mai mulkin Niger ta dukufa ga ayyukan sabunta rassanta a wani yunkurin tunkarar zabukan 2020 da 2021 kamar yadda jam'iyyar a reshenta na Yamai ta mai da hankali wajen shirya zaben kwamitin gudanarwa a huskar mata da matasa. Jaret ta ce a nan ya mai Suleiman Rajane matasa suka damƙawa shugabancin kungiyar su ta OJT, yayin da Fatima Tali za ta shugabanci kungiyar matan tarayya wato OFT. Mu cike da jaridar Le Troisième Œil wacce ta ce ƴan adawa a ƙasar Togo sun fara nuna ƙin yarda da tsohon ministan shari'ar Niger Garba Lompo, wanda kungiyar sai da yawo ta dora wa alhakin shiga tsakani a rikicin siyasar kasar. Jaridar ta ce ana zargin Garba Lompo da gwada bangaranci, inda a fili ake ganin yana goyon bayan gwamnatin Faure Adema. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ta gaida Sule, sai kuma Rayu da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Bappa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe a nan jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya alhamdulillah dama an ce rana ba ta karya sai dai uwar diya ta ji kunya. Allah ya kawo mu an kada gangar siyasa. Saura da ne kai dan takara, ka faɗi kudurorinka da kudurorin jam'iyyarka da kuma tarihinka da abinda ka yi wa ƙasanka da jiharka da karamar hukumarka da yankin da ka fito. Haka kai ma mai tallar gwaninka, abinda ya kamata za a yi kenan. Babu fada, babu zage-zage. Saura da ne, saura ranar zaɓe masu ƙuri'a su raba gardama. Al'ummar Najeriya musamman talakawa, ƙasar nan Allah ya ba mu arziki, Allah ya ba mu dukiya, Allah ya ba mu ma'adinai. Matsalar mu ita ce zaluncin shugabanni. Ina mafita, mu tsaya tsayin daka mu tabbatar da cewa mun sama wa kanmu yanci. Mu guji siyasar kuɗi, idan muka karbi kuɗi mu mun sai da yancinmu. Yaƙenmu da jikokinku, da jikoki kuwa za su wahala su zama bayi. Allah ya kiyaye.
Assalamu alaikum kwakwa sunan mai Amerika, sunana Hali Bakori Joga. Ina kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da yawa Allah ya samu ba 'yan Najeriya katin zama ɗan ƙasa ta dindindin. Saboda shirin nan kusan shekara 5 zuwa 6, amma har yanzu kashi ɗaya cikin 10 na 'yan Najeriya ba su da original. Saboda haka Allah shugaban ƙasa ya taimaka wajen ganin aiwatar da shirin.
Shine ma lakali daga Azare Jibar Makau. Har yanzu dai ni ban gajiya ba, ina kiran ga kowa jam'iyya da ta kasa don ne don Allah ta duba yanayin zaben gwamnatin jihar Kogi. In dai har tana so da ke iji da ya jihar Kogi, don domin wannan gwamnan ba zai iya kai ga jihar Kogi da zai ba.
Rayoyin da ku masu saurare kuke bar mana ta wayar tarho, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, sanatocin jam'iyyar Democrat uku sun shigar da ƙara kotu domin dakatar da naɗin muƙaddashin Attorney General Matthew Whitaker da shugaban Amurka Donald Trump ya yi. Suna da'awar cewa ya naɗa shi ne kawai domin ya kawo ƙarshen binciken da ake na alaƙar kwamitin kamfen ɗin Trump da ƙasar Rasha. Fadar shugaban Amurka ta White House ta mayarwa da wakilin gidan talabijin na CNN Jim Acosta izinin ɗaukar labarai a fadar, tana mai gargaɗinsa da cewa zai iya sake rasawa idan har ya ƙi bin umarnin ɗaukar labarai a fadar. White House dai ta zanyi izinin Acosta ne bayan wata sa'insa da ya yi da shugaban ƙasa Donald Trump a lokacin wani taron manema labarai makonni biyu da suka gabata.
To a gaishe ka masu saurare nan, kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da noma tushen arziki da Mustapha Nasiru Batsari yake gabatarwa, shirin da ke ilmantar da manoma kan abin da ya shafi wannan tsohuwar sana'a. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Kuna ma iya sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Safilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa, da Solomon Abu da kuma injiniya Mudarar Alheri, ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri. We'll be right back.